إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولي تنين شاترا غوات الربيع الثاني هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو نادة تريه حدود قوم الشاب بقوي وان دي غسل الميت وان دي دا بيوغا واتن سبتمبر 1996 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني غسل الميت وان كمامتي معنى الفصل العاشر فصل نقوم ايتي غسل الميت وانكي ممتي. المسألة الثامنة والعشرون مسألة عشرين لتقوس، فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. إدمت مسلمي يرسو تواجبيني أسامو وسينكي وسبنغري دقتك متاني مسلمي سيقاقاوا وجنوانكيشي كر أبشي دزال ريام تسي أي ثوري أي مشوانكا. أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث. دليلي أكن شيوا ججاوا أي وماما شيوان كأننا واجبيني توانا دليل ياقبات أتكن فصلين أكو. المسألة السابعة عشر مسألة تقوم الشابكوي الفقرة ها لمب فقرة ها صفها الثالثة عشر شافي نقوم الشابكو أصوه وانبقو كينا أولنا صابا انبقو واندكي هنم وأشافينا عشرين لأكو كينا. To a ƙarƙashin haka, ko da mutum ya rasu da daddare, aka ga cewa saboda wasu dalilai babu sararin aje abin ne shi da daddare ɗin, sai a yi mishi wanka a kintsa shi da daddaren gari na wayewa a mai sallah a kai shi. Mun fahimci wannan da kyau? Ka a ce a bar shi sai da safen a yi mai wanka, a'a sai dai in an ga cewa wani dalilin kuma zai jinkirtar da wanka. Amma gaggauta yin wanka ɗin shi kanshi wajibi ne, kamar yadda wankan kuma yake wajibi. Matsalolin biyu ne, wankan wajibi kuma a yi wankan da zarar mamaci ya cika wajibi ne. To da zarar ya cika aka ga gashi tsakar dare ne, ba za a samu likafani ba, ba za a samu mutane ba, ba za a samu kaza da kaza ba, sai a yi sauri a yi mai wankan a daren in ba wani abu zai hana ba nan ma. To in aka yi mai wankan sai kuma a adana shi gefe guda, in Allah ya kai mu gari ya waye sai kuma a kintsa shi sai a kai shi makabarta ɗin. Ai mun karanta hadisin Ummu Salama ko Ummu Sulaimin uwar Anas Rumaisa da ta ce wa ɗanɗan wanka ta kintsa shi ta aje shi gefe guda, ashe ita ma ta fahimci da zaran mamaci ya cika sai a yi mishi wankan kenan. Wa amma wujubul ghasli fa li amrihi sallallahu alaihi wa sallama bihi fi ghairi ma hadithin. Amma dangane da bayani akan wajabcin wanka ɗin, dalilin da ke nuna cewa wankan gawa wajibi ne saboda umarni da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi da a yi wanka ɗin a cikin hadisai da yawa ba ma guda ɗaya ba. Al-awwal hadisi na farko ya ce fil muhrim alladhi waqasat naqatuhu, game da mai aikin hajjin nan da taguwar shi ta take shi ya mutu. Annabi ya ce igsiluhu bima'in wa sidrin, ku yi mishi wanka da ruwa da magariya. Ashe wannan dalili ne akan cewa wajibi ne ainihin ayo mamaci wanka. Ina aka fahimci wajabci din? Saboda umarni a cikin ka'ida ta usulul fiqhi, idan ya zo kai tsaye cikin alqur'ani ko hadisi yana nuni ga wajibi ne sai in an samu wata karina, wani dalili da ya tada hukuncin daga wajabci ya koma sunnanci ko mustahabbanci ko makamantan haka. To babu wani dalili a nan wanda ya nuna cewa ainihin wannan umarni ɗin ya nuna sunnanci ne ko mustahabbanci, don haka wajibi ne a yi mamaci wanka. Za mu zo mu tattauna dangane da magana da ya ce wa sidrin da magariya ɗin nan, me ya amfanin magariya ɗin a wajen shi wanka ɗin da makamantan haka. وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها. يأتي لفظ وانا حديثي دكما بياني أكن تخريج حديثي سواء إذكا في تدشي يا إنغانتا يا أكا يا إنغانتا وانا بياني دستن قباتا أتكن أينهم مسألة دا أكا ينوني زوا غريتا أبا إتكي مسألة تقوم شابكوي فقرة دال. أما أتكن فقرة دال أنا با فقرة هابا. في الصفحة الثانية عشر إلى الثالثة عشر a cikin shafi na 12 zuwa na 13 a tsohon bugu kenan, amma a wannan sabon bugu shafi na 22 zuwa 23. To dama mun fara shiga cikin wannan babi a cikin karatun da ya gabata, mun zo iya nan sai lokaci ya ƙure mana, sai a yau za mu ci gaba الثاني حديثي نبيو دون الشيخ الألباني يانون دليلان دكينون چيوائي وماما چيوانكا واجبيني حد دليلان ناديوا تو أنن زي تقيتو غواسو دليليني كمر قدابيو ياكاو دليلي نفرقو حديثي وانشان الحجي دتاقوا تتاكاشي يموتو النبي يتعيمي وانكا دليلي نبيو كما قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها مغنر دا النبي غمد إش زينب الله يقارى متى يرداء لوكتين دترسي النبي يتي اغسلنها ثلاثا كيمتا وانكا سو اكو او خمسا كو سو بيار او سبعا كو سو بقوي او اكثر من ذلك كو في دهكا دين ورغدن دي دكوكا غا ياكا ماتا دين معنا وانكا دين ايمتا سبع وانكا نفركو ان انغبي با ma'ana sabin wanka na farko na biyu na uku mafi karanci kenan to in an ga haka bai isa ba sai a ƙara sai kai biyar in an ga haka bai isa ba sai a ƙara sai kai bakwai in an ga haka bai isa ba sai a ƙara gurgurdan yadda su waɗannan din suke ganin haka din ne ya dace al hadith yace wannan hadisi a ma'ana an kawo shi a takeice ne za a zo ai bayanin shi insha Allah cikakke wa yati bi tamamihi wa takhrijihi fil mas'alati taliya cikakken wannan hadisi da kuma bayanin suwa suka ruwaito shi da bayani akan ingancin shi zai zo a cikin mas'ala mai zuwa ita ce al-mas'alatu at-tasi'a wal-20 mas'ala ta 29 al-Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani al-Muhaddith al-Muhaqqiq yace wa yura'a fi ghaslihi al-umur al-atiya wajen yi wa mamaci wanka ga wasu abubuwa da za a kula sai ka karkada kunnanka ka ji Allah ya rufa maka asiri yau ana karatun احكام الجنائز ده حوسا ذاك جي فقهن ده baka taba ji batun da uwarka ta haife ka mun fahimci wannan ko duk baki ɗayan zaka ji abin da kake karantawa ashe gaba ɗaya kana karatu ne na girgire yau zaka ji fiqhu ɗaya bayan ɗaya sai ace dalili akan waɗannan abubuwa guda tara da muka faɗi shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kaji an koro shi duk abubuwan nan tara da aka faɗi kowanne akwai dalili a cikin wannan hadisi da za a kawo to shine sai yace awwalan abu na farko da za a kula da shi wajen ga wankan gawa ghasluhu thalathan fa aktharu ala ma yara alqa'imuna ala ghaslihi ayuwa mamaci wanka sau uku gwarkofiye da uku gwargwadon dai yadda masu yi mishi wanka din suka ga ya kamata in an ce yin wanka so uku ba wai kamar yadda kake wanke gaba alwala daya biyu uku ba a'a ana nufin in ka wanke in aka yi mishi wankan tsaf an kammala wankan tsaf to an yi daya kenan a sake yin na biyu a sake yin na uku haka to shine abin da ake nufi mafi karanci kenan to idan za a yi wannan wanka guda uku mafi karanci din kuma ana ganin haka ya isa to ya za a yi wanka na farko za a ainihin yi wa mamaci ne bayan an yi mishi alwala sai a zo sai a yi mishi wannan wanka kamar yadda ka san ake wa mutum yake wankan janaba za a yi shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa za a yi mishi wanka ne tas wannan da ruwa babu soso babu sabulu babu turare in aka gama wannan sai kuma a sa sabulu gaba ɗaya a wanke jikin mamacin gaba ɗayan shi kamar yadda ka san ake wa jariri wanka ka san in za a yi wa jariri wanka ba a sanya ainihin soso ko sai dai a sanya sabulu kadai a wanke jikin shi to haka za a yi mishi wankan gaba ɗaya a wanke shi da sabulu a zo a daure shi fast an yi wanka na biyu kenan wanka na uku sai a samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai a zuba turare a ciki ko wani abu mai kanshi ko kafur in aka zuba sai a zo sai a sake yi wa mamaci wanka a daure jikin shi gaba ɗaya da shi an yi mishi wanka uku kenan to wannan shine mafi karanci mun fahimci wannan da kyau ko to shine abu na farko da ake son a lura da shi saniyan abu na biyu an takuna al-ghaslatu witran wannan wanka da aka ce zai ana son ya zama witri ma'ana ko ai uku ko ai biyar ko ai bakwai ko ai tara ko ai 11 ga misali haka ake so ya zama witr fa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah guda ɗaya ne kuma yana son abin da yake mara salisan abu na uku da ake son kula da shi an yi qurana ma ba'dha sidrun ana so a hada daga cikin waɗannan wanka da za a yi guda uku ko biyar ko bakwai ko fiye da haka ana so a samu wani daga cikin wankan a hada da sidr ita ce ainihin magariya aw ma yaqumu maqamahu fit tanzif ko kuma abin da zai tsaya madadin ita magarya din wajen tsaftacewa, to kaji ashe amfanin ita magarya din ita ce kamar sabulu a da. Mun gane ko magarya din amfanin ta kenan kamar sabulu take, ma'ana tana tsaftace jiki ne. An gane wannan ko? Haka idan da zaka zuba ta a ruwa ka sha, za ta yi maka amfani a cikin ka, duk dattin da yake cikin ka zai fita insha Allah. Sannan babu wata madda cikin ciyayi da tsirrai wanda ke azabtar da aljanin da ke cikin mutum irin shi. Ya zan za a karya asiri sai da ita ake. In za a karya asiri irin na sunna ba irin na bokaye ba. Sai an hada da magarya ka kuna, saboda aljanu ba sa son sujuwarinta, ba sa son dandananta, ba abin da suke so na magarya ko hawanta. Tarihin musulunci ya nuna, ma'ana adabul islam ya nuna cewa ba sa iya hawanta saboda ba ta da dadi gare su ko ta wannan fanni. Mun fahimci wannan da kyau ko? To yace ko a samu magarya ko a samu wani abu da zai tsaya madadin magarya din wajen tsaftace jikin mamaci, kal ushnan, kamar kanwa wa sabun da sabulu, duk za a iya amfani da su. Abu na uku kenan. Rabi'an, abu na hudu, an yi khulata ma a akhiri ghaflatin minha shay'un min at-tayyib, wanka na karshe din to a sa ainihin wani abu wanda yake yana da kanshi, wal kafuru aula, amma a sanya kafur yafi, saboda shi aka samu lafazin da manzon Allah ya amfani da shi, to a samu kafur a aje a sa shi shine yafi. Ashe kaga waɗannan abubuwa me ake so da kai? Ka tattale su. Mun fahimta, kana da magaryarka a gida, kana da mai a gida, kana da kafur, da an yi rasuwa shikenan sai a ɗauko. Duk waɗannan abubuwan sai mutane suka gafala. Ya ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun. Duk al'amuran duniya an tattala, an san su, an yi komai, amma duk abin da ya shafi lahira sai ga mutane ba su san su ba. Sai ga sarkin gari ko dagacin gari ko babban mutumin da ake gani a gari da za a yi mishi mutuwa, ba zai iya yin wankan gaba ba, zai iya shirye likafani ba, bai ma san yadda ake saka mutum a kabari ba, wani bala'i ya wuce wannan. Amma aka zo harkokin duniya shine a gaba, ya san komai game da wannan. To shine maganar da ake yi, sai a tattali waɗannan abubuwa, hatta gadan yi wa mamaci wanka sai a tattala a gida sai a ajiye. Ba sai mamaci ya mutu a zo ana ta gungura shi a ƙasa ba, ana ta gungura shi a ƙasa. Wasu sai su yi awa uku su ne wa mamaci wanka saboda ba su iya ba. Sai awa uku ana yi wa mamaci wanka, duk baki ɗaya masu sallar gawa su zo su yi ta tusa, alwala tana warwarewa, wai har yanzu ba a gama wanka ba. Khamisan, na biyar, naqdu dhafairi wa ghasluha jayyidan. Idan da kitso a kan wannan mamaci sai a ainihin kwance a warware wannan kitso, kuma a wanke shi wankewa sosai. Akwai mazawa waɗanda suke yin kitso ko kamar bararroji da wasu nau'i na mutane, to irinsu idan an zo ba za a bar gashin haka ba, sai an tsefe shi fyas. Haka mata masu kitso, komai ƙananan wannan kitso sai an tsaya an tsefe shi ɗaya bayan ɗaya, a wanke shi wankewa fyas ya fita sosai. Abu na biyar kenan. Sadisan, abu na shida, tasrihu sha'rihi, bayan an wanke ya wanku a kuma taje shi wannan gashin mamaci din, a taje shi ka a bashi buzuzu haka babu kyau, sai an taje shi gemu, za a taje duk inda gashi yake a jikin sai a taje bayan an tsaftace shi, tare da cewa bai halatta a yanke wa mamaci farce ba, ko a datsa wani gashi daga cikin gashin jikin shi, ko kwaya ɗaya bai halatta ba. Sabi'an, na bakwai, ja'aluhu salasa dhafa'ira lil mar'ati wa ilqa'uha khalfaha. Idan mace ce, in aka tsefe kitsan nata sai a kasa ainihin gashin kan nata uku, sai a tsefe shi haka, in aka tsefe, ma'ana sai a kitse shi haka, sai a tattaro wannan ainihin kuduri guda uku sai a danno su baya. Wannan balarabiya ce ko baturiya ko indiya mai dogon gashi haka za a yi, baka fata ce sai a turo shi gwargwadon yadda ya samu. Mun fahimci wannan ko? To za mu ji hatta yadda ma ake yi din, yaya ake kudircewar, sai ka ji sahabiyar da tewa yar manzon Allah wanka za ta zo ta gaya mana. Za ta ce salasata aslafin, kai din in an za a kasafta gashin uku, to in an kasafta uku kowane uku sai kuma a kasa shi uku wajen tifkewa, dama ba haka ake kitso ba, haka ake, amma sai da sahabiyar ta faɗa dan kar a yi bibiyu a tifka shi ko a yi hurhuda an yi abin da ba haka annabi ya ce ba. A'a, uku din kowane ɗayan aka zo kuma sai a tsaga shi uku gashin haka, haka za a ainihin kitse shi a haka, shine sunna, sabanin haka bid'a ne. Saminan, abu na takwas da ake son kula da shi wajen yi wa mamaci wanka, albadu bi mayaminihi wa mawadhi'il wudu'i minhu, a fara da barin shi na dama wajen yi mai wanka din da kuma gabobin alwala. To yanzu waɗannan tsofaffi da kuke ɗibowa, waɗanda suke matattu ne da rai a jikinsu, suke wa mamaci wanka, ita kanta ba ta iya alwala ba wannan tsohuwar. An kira ta an ce ita za ta yi wannan tsohuwa da ta mutu wanka. Wai duk wanda ya tsufa a ƙasa Hausa, wai malanta ta same shi kuma. Maza an sun tsufa sai ya sa doguwar riga jallabiya, kashinki sai gwani, ya zama zakara. Mata kuma in ta tsufa shi kenan ta zama anguwar zoma, ta zama mai wa mamaci wanka. Ko wata ko karatun Fatiha ba ta iya ba. Wata tunda ta zo duniya ba ta taɓa wa manzon Allah salati ba, tunda ba ta iya ba. Amma ita za a miƙa wa gawa, ita za ta yi mata wanka. Allah ya kiyaye. To za ka ji sharaɗi, ba a sanya jahili wankan gawa ko misƙala zaratin ko ya suke da mamacin. Tasi'an, abu na tara, an yi tawalla ghasla zakarin rijalu, maza su ɗauki nauyin wanke namiji, wal unsan nisa'u, mata kuma su kula da ainihin yi wa mace ‘yar uwarsu wanka. Illa mastusniya kama ya'ati bayanuhu, sai dai wuraren da za a zo a yi togaciya kamar yadda bayani zai zo akan haka insha Allahu ta'ala. Kaji abubuwa tara, waɗannan su ake kira fiqhu. Mun gane wannan ko? Wannan fiqhul albani kenan. To a yanzu Sheikh Nasiruddin al-Albani zai kawo dalilan waɗannan abubuwa tara, sai ka gwada ɗaya bayan ɗaya, sai ka ji kowace magana za ka ji inda ta shiga. To haka ake ilimi. Amma ka buɗe littafi sai ka rinka ganin surutu ana ta zubo shi haka, to wannan sunanta lacca kenan, sunanta asafirul awwalina, wannan za ta kai mutane wuta ne. Amma karatu a ce kai kaza ai kaza saboda Allah annabi sun ce kaza, to ana son a shiryar da mu kenan, ana son mu shiga aljanna. Amma a rinka zubo mana magana sururu haka kawai sai ƙarshe sai a ce wassalam, a'a ba haka ake ba. In aka jero magana sai a ce wad dalilu ala hadhihi al umuri hadithu ummi atiya radiyallahu anha qalat, dalili akan waɗannan al'amura guda tara da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo su, wannan fiqhun shi kenan, abin da ya fahimta kenan minas sunna. Sai yace dalilin da yazo akan haka cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine hadisin ummu atiya, Allah ya kara mata yarda. Ummu atiya tace, ummu atiya uwar kyauta, ma'ana wata sahabiya ce take da wannan alkunya din, kamar yadda Bahaushe in ya samu da akai wani juyi a al'adar Bahaushe sai ya sa wa da kyauta, kuma Larabawa suna da irin wannan atiya, ana sa wa namiji atiya, ana sa wa mace ma atiya din. قالت تتي دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر. قالت قلت وترا. قال نعم. وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا اذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره. قالت ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية نقبناه ثم غسلناه فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناسيتها وألقيناها خلفها. قالت وقال لنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها صلى الله عليه وسلم. تو waɗannan abubuwa da ya fadi guda tara sai ka biyo su yanzu zaka ji. Ummu Atiya tace da khala alaina annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya shigo gurin mu, wa nahnu naghsilu ibnatahu, al'alim ne wa ishi wanka, mune wa ishi ainihin wankan gawa, wata ƴar tashi Zainab, ita ce Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙala da annabi ya shigo sai ya ce igsilna ha salasan, ku yi mata wanka uku, au khamsan ko biyar, au saba'an ko bakwai, au aksara min zalika ko fiye da haka. Kaga dalili akan wacan magana ko? Cewa wankan za a iya yin shi uku ko fiye da haka gwargwadon yadda masu wankan suka gani ko? Kaji dalili akan wannan. In ra'aytun na zalika, in kun ga ya kamata din ku yi ƙari akan bakwai din sai ku yi. Bima'in, ku sa ruwa. Wa sidirin, ku sanya magariya. Kun ji dalili na gaba ko? Magariya. Qalat, sai Ummu Atiya ta ce qultu witran, sai na ce wa manzan Allah mi wankan mara uku ko biyar ko bakwai ko fiye da haka. Qala na'am, sai annabi ya ce kaji dalilin albani da ya ce tara ake yi ko ayi, ma'ana witri za a yi. ko uku ko abin da ya shafi bakwai ko biyar ko kuma yafi haka. Waja'alna fil akhirati kafuran, manzo Allah yace a wanka na ƙarshe ku sa kafur aw shay'an min kafur, ko kuma wani abu wanda yake da kanshi kamar kafur. Kaji dalili akan cewa wanka na ƙarshe din ga abin da ake sawa. Fa iza faragtunna, idan kun gama mata wanka din, fa adhinnani, sai ku sheda mini. Jama'a, wankan gawa annabi ya koya mata yadda ake wankan gawa. Yanzu duk wata tsohuwa da tazo tana wankan gawa sai a ce daga ina kika samu naki? A sun gada ne iyaye da kakanni, to iyayenki da kakanninki annabawa ne? A'a, ba annabawa bane. To sun koyar miki daga addinin da annabi ya zo da shi ne? A'a, to maguzanci kike yi, in kika mutu wuta za ki. Kawai ki gama gawa wanka ki mutu ki tafi wuta. Saboda me? Saboda addini ne yi wa gawa wanka din, idan baki shi yadda Allah ya ce ba laifi kike yi. Ya kai musulmi ka sani da cewa duk ibadar da kake fa bautar Allah kake idan baka yi ta yadda Allah ya ce ba, ba wai za ka fita babu lada ba, babu abin nan, ba yabo, ba fallasa ba ne. A'a, idan kai sallah akan jahilci bayan an kisa maka lada din, ana nan kuma ana bin ka nauyinta, kuma za a rubuta maka zunubi. Saboda dan me za ka bauta Allah da ka? Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka kun ji. Sai an samu masu ilimi, za mu zo mu ji yana cikin sharaɗin wankan gawa. Masu ilimi, ilimin me? Waɗanda suka san sunna, su suke wa wanka gawa, su suke wa gawa wanka. Falamma faragna, tace sanda muka gama wankan, azannahu, sai muka sheda annabi, tunda ya ce in an gama a gaya mishi ko? Mu mun saba tun a jahiliya mu ne wa ainihin wato gawa wanka, to amma yanzu addinin musulunci ake ba maguzanci ba. Annabi ya zo ya gaya mana, kuma ya ce in an gama wankan a zo a gaya mishi. Da aka gama din aka gaya mishi, fa alqa ilaina haqqahu, sai ya ainihin miko mana kwarjallan shi, wanda yake daurawa, wanda yake daga shi sai fatar annabi sallallahu alaihi wasallama, shine na can kasa, shine a kasa. Shaykhul Albani yace ai izarahu, ma'ana kwarjallan shi. Qala ibn al-asir mai littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith, yace wal aslu fil haqwi ma'qad al-izar, asalin abin da ake kira da haqawu shine wurin daure shi kwarjalle din, daidai nan kungurinka, haka inda kake sa, inda za ga mata sun sa sun daure zani, to daidai wannan gurin, wannan kashin shi yake kira haqaw din. Wa jam'uhu, yadda jam'in shi yake, ahqun, ana kan ce ahqun ko kuma a ce ahqa'u, ya zama jam'i na muzakkar as-salim, ko kuma ya zama jam'i na muzakkar, ko kuma ya zama jam'u taksir. Summa summiya bihal izaru lil mujawara, sa'annan sai kuma aka zo ana cewa ainihin wato shi kwarjalle din, shi kanshi sai aka zo ana ce mishi haqau din, dan ainihin wato ya kusanci wurin da ainihin ake kulle shi din. An fahimci abin da ake nufi da wannan kalmar? Asalin wannan kungurin naka nan nan haka dama din, inda kake daurewa, shine haqau din. To sai ya zama kuma wannan abin, wannan wurin ya dauki sunan limaza lil mujawara. Kama wani titi a Kano, asalin wani kamfani ne suka dauki kwangilar titin Telhud. To da suka gama aikin kuma shikenan, sai Hausa an Kano sai suka samu wurin Taludu. Titin ba sunan shikenan ba titin, amma waɗanda suka yi aikin titin su ne da wannan sunan Telhud. Sai Bahaushe kuma Bahaushen Kano sai mai da wannan titin, da wannan anguwar, da wannan wurin sai zama Taludu, wai shine kuma Telhud din. Kaga mujawara kenan. Ko an fahimta? Li'annahu bil amsali tattadihu al maqal, sai an buga misali magana take fitowa karara ko? To shine abinda ainihin ya fassara shi da shi kenan a cikin an-nihayatu fi gharib al hadith. Kun ga malaman hadisi kamus din su ko? Idan kalma ta rike ce sai a tafi a duba an-nihayatu fi gharib al hadith, ko gharib al hadith na Abu Ishaq al Harbi, ko na al Harwi, ko a duba ainihin al fa'iq fi gharib al hadith na az-Zamakhshari, ko ɗayan cikin irin waɗannan littattafan su ake dubawa, ko gharibayyal qur'ani wal hadith na al-hafiz al-asfahani. To shine in kaga kalma ta rikice maka sai ka je ka duba, amma kalma ta rikice maka a cikin hadisi sai ka tafi dictionary. Mafi sharrin ma shine sai ka ce zaka tafi qamusul asri, wanda yake qamusul asri kristoci suka yi shi, wani krista ne ya yi shi, Ilyas A. Ilyas, ko ka ce zaka tafi littafin munjid, munjid ma kristocin ƙasar Misra suka yi shi. Mun fahimci wannan ko? To kuma hatta qawamis na larabci din ma galiban sukan fassara kalmomi ne lugatan, a gurgurdan yadda suka zo a harshen Larabci. Amma waɗannan malamai su sun zo ne suna fassara ainihin kalmomin da suka zo a hadisi gurgurdan yadda annabi yake nufin su a wannan gurin. Ali ibn Abdullah ibn al-Madini tun yana da rai yake ga almajiran shi cewa la wastaqbaltu min amri mastadbartu la ja'altu bi janibi kulli hadithin gharibahu, yace da ya tsufa ne lokacin, yace da a ce za a maimaita min rayuwata da na baro a baya, ma'ana da zan yi tsawon rai kamar yadda ne da, yace da duk wani hadisi na annabi da na sani sai na fassara wata kalma mai wuya a gefen shi, dan me, dan kada nan gaba a zo ana jayayya akai. Ka ce Ali ibn Abdullah ibn al-Madini an nuna mai abin da zai faru ne, gashi yanzu ana jayayya akan kalmomi a cikin hadisi, sai wannan shashasha sai ce ya je ya duba munjid, ya je ya duba kamusul asari, wannan ya ce ya je ya duba kamus. Gaba ɗaya ilimi idan baka ɗauke shi wurin waɗanda suka san shi ba, har abada za ka zauna cikin ruɗu ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To shi ne take fa alqa ilaina haqqahu, sai ya miƙo mana ainihin kwarjallan shi. Fa qala, sai ya ce ashi'irnaha, ku ɗaura mata. To a nan ma sai ya ce ai ij'alnaha shi'araha, ku sanya shi shike jikinta. Naka ce ainihin shi'ar, ma'ana wanda yake kamar pant, yanzu kamar pant ko dan tofi, ma'ana wanda yake daga jikinka sai shi. Wa shi'aru as-thawbul ladhi yalil jasad li'annahu yali sha'arahu, yace abinda yake nufi da ash'ar shine tufafin da yake daga shi sai jikinka, wai saboda ya kusanci gashinka shi yasa aka sa mai wannan suna. Kaga Larabawa dukka wata kalma sai ga suna da dalili, suna da asalin inda suka tsagota. Wannan fasahar na daga cikin wallahu a'lam abinda malamai suka ce Allah ya dubi cewa babu harshen da ya fi cancanta a saukar da Alkur'ani sai Larabci, saboda kowace kalma suna daga inda suka tsagota, kowace kalma suna daga inda suka tsagota. Al-qarura, kwalba, me yasa suke ce mata qarura? Sai su ce listiqrari ma yuj'alu fiha, saboda duk abin da aka zuba cikin ta zai zauna. To daga nan aka samo istiqrar, alqarar, tabbata, to alqarura. Haka ko me sai ka ji yana da ainihin, akwai ilimi a lughal arabiya wanda ake kira ilmul ishtiqaq, asalin kowace kalma zaka san daga ina ne aka fito da ita. Idan baka fahimci wannan ba, to zaka halaka. Kamar yadda wani yazo yana fassara ainihin aya ta alqurani, fa jama'a ayar alqurani, mutumin da ya kai ya tsaya a masallacin juma'a yayin wa musulmi wa'azi baki daya, amma yazo yana fassara fa idza azamta fatawakkal ala Allah, wai idan zaka yi wa'azi ka dogara ga Allah. Idza azamta, azamta ba haka bane har abada, ba ma'ana ayat ba kenan, qaulan wahidan. Ayar wannan ta zo ne tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai da za a yi yakin Uhud ya nemi shawara, da aka nemi shawara kuma al'amura suka zo kowa san yadda suka faru, karshe aka yi nasara akan musulmi, ma'aiki sai zama bai ji dadi ba. To a ɗabi'ar dan adam, idan aka baka shawara kuskure ya faru, kaga gobe mai yiwa ka ce to mai yiwa shawarar da wani ya bani ta ja mini, to sai Allah madaukakin sarki ya kwabi annabi cewa kar yi irin wannan tunanin, ko da ba a samu nasara ba a wannan karan, amma duk da haka nan gaba ko zai wani abu da ya nemi shawara din, shine Allah ya ce wa shawirhum fil amri, duk al'amarin da zaka ka nemi shawarar su. Fa idza azamta, idan kai yunkurin zaka aikata abin da aka baka shawara akai, fatawakkal ala Allah, sai ka dogara ga Allah ba akan shawarar da suka baka ba, ma'anar aya kenan. To amma sai ce fa idza azamta, sai kalmar sai ta juye mishi wa'azta, wa'azta sai ta juye mishi azamta. To wannan zai zama a ce kuskure? A'a, kawai baka je kai karatu bane, kawai ka koma makaranta ka je kai karatu, ka fara koyan hada baki tun daga farko har ƙarshe. In ba haka ba, baka iya bambanta tsakanin kharaja da akhraja. Kharaja sulasi ne, ya fita huwa shi wanda aka ce ya fita din kenan. Kharaja Muhammadu, Muhammadu ya fita, kaga anan Muhammad ya zama fa'ili marfu bi al-fataha adh-dhahira ala akhirih. To amma da zaka ce akhraja al-bukhari, sai ka ce al-haditha, wannan kuma dole tunda ya zama mazidi ne bil alif, dole zai zama mutaaddi, zai zama transitive verb. Ai ko a turanci akwai transitive, akwai intransitive, akwai fi'ilin da yake dole sai ya fusgo maf'ul bihi, akwai wanda yake la yahtaju ila maf'ul bihi. Mun gane wannan da kyau ko? In ka zo kana turanci kace I came to school, ko I came nazo ai ba buƙatar dole sai ka faɗi inda ka zo din an fahimci kalmar ka zo amma tabbas da zaka zo kai amfani da kalmar ainihin I bit dole sai ka kawo object of the sentence dole sai ka kawo maf'ul bihi to hakan ka dawo larabci akwai fi'ili wanda yake muta'addi akwai ghayr muta'addi muta'addi anan shine akhraja akhraja al-bukhari sai kace al-haditha البخاري فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره الحديث مفعول به منصوب بفتحة الظاهرة على آخره تو أمانك ذوكتي خرج البخاري معنى بخاري يافتا تو كاغا أنم باي بقات السيكا كاو أينهن دقا إن دي فتا إن هم فهمت يا دي فتا من فهمت وانانكو تو هكا الأمرات انسكي ممتن بي أهانك لياكو اللغة العربية دي تكامات بسي زينا تبان كورا الله يكيه shine sai take cewa fa qala sai annabi yace ash'irna ha iyahu ku daura mata wannan kwarjallan ma'ana kwarjallan tun dazu manzon Allah ya san an mata wanka amma bai cire yace in kun gama ku daura mata ba sai yace in kun gama ku gaya mini da aka gama aka zo gaya mishi sai ya ciro kwarjallan nan take da dumudumin albarkar jikin shi sai yace a daura mata yar manzon Allah kenan dan ta samu me dan ta samu albarkar manzon Allah kuma ta samu ko saboda me li imaniha saboda imaninta amma abdullahi ibn ubayy ibn salul rigar manzan Allah ma gaba daya ka dauka aka mai likafani amma wuta Allah ya saka shi ashe in ka fahimci wannan taki yana amfani ne in an zuba shi a gindin shuka in ka zo ka samu wuri kawai ka share kama ka taki ko da tifa guda ne zai amfani sai da me sai da shuka a gurin inda shuka ka kawo dan kadan kasa sai ga ya isa to ashe ita albarka din da za a samu in an dauki tufafin manzon Allah an saka maka sai fa inda ma kai dan albarka din ne in dan banza ne ba za ta amfana da kai ba wannan yar manzon Allah ce jautan kawai aka dauka aka sa mata kwarjallan kawai kamar dan tufi aka sa mata amma ya amfane ta qat'an amma riga manzon Allah ya dauri gashi baki daya aka nannade wani munafiki da ita haka je aka saka shi a kabari amma bata amfanar da shi ba bayan kwanaki ma manzon Allah ya sa aka fito da shi daga kabarin yayi mai addu'a ya tofa mishi a jiki yawun manzon Allah ya taba shi dan dai me dan waye samu albarka bayan wannan abu da manzon Allah ya sai Allah ya saukar da aya yace la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau kaka sake wani daga cikin su sallah har abada wa la taqum ala qabrihi kar ka zo ka tsaya kan kabarin shi kane mishi addu'a likafanin shi fari ga manzon Allah ce ko manzon Allah ya tofa yawun shi a jikin shi amma duk da haka yana cikin shine shugaban munafikai ma jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka ka fahimta albarka din in ta tabbata rigar wani ko yawun wani mai albarka ne sai fa in kai mai albarka ne din amma bai bi manzon Allah ba wancan shi yasa aka saka shi a wuta duk da rigar manzon Allah din na jikin shi wannan yar manzon Allah ce ta bi manzon Allah shi yasa wannan gyauto ya amfane ta gyauto ne ba ma riga ba shine yace ash'irna ha iyahu ta'ani izarahu sai yace ku daura mata wannan din wato ita ummu atiya tana nufin izarahu gyautan shi annabi din ya kawo qalat sai ita ummu atiya tace wamashatna ha thalathata qurunin muka kasafta kanta ya zama kashi uku kamar kaho haka muka yi daki daki kashi uku wa fi riwaya a cikin wata riwaya tace naqadnahu thumma ghasalnahu sai da muka tsefe kitsan nata sannan muka wanke shi fa baffarna sha'raha thalathata aslafin sa'annan sai muka kitse kan nata kashi uku kashi ukun kuma kowane kashi daya kashi uku ne a jikin shi ai kowa sanin da ake kitso ana tufka uku din haka ko to wannan shine tace bayan mun kasafta kan kashi uku kowanne kashi daya cikin uku din nan kuma muka zo zamu tsefe sai mu kasa shi kashi uku a haka muke tufke shi kaji har yadda ake kitson ma nan mamaci sai da aka fada sai zama mu waɗannan karatutukan duk ba a taba jin su a kasashen mu ba sai ta tsunoyi ake ta biya mutane asatirul awwalina sai azo a ce talauci maka yawa ka ƙara aure ko wani mutum talauci mishi yawa wai sai zo ran annabi yace talauci mai yawa wai sai annabi yace ƙara aure ya sake zuwa talauci mai yawa wai ƙara aure talauci mai yawa wai ƙara aure wannan ya tatsuniya ce talauci maka yawa to da me zaka yi auren da nawa zaka biya sadaki baka da kudin da zaka ci da ta gida wannan hayaniya ce da ban kaura dan haka al-imam ibnu kafirin yace hadhihi al-qissa laysa laha aslu bata da asali wannan kisa. Kaje ka dauki tafsirin Ibn Kathir a karkashin ayar da tazo tana magana ainihin dangane da kame kai mutum bai samu halin aure ba cikin suratul nisa idiye bayani akai tatsuniya ce amma ba da ita akai tabbatar da mutane Allah shekarun da suka wuce ba kawo kuna ta karanto mutane giza da koki bambancin waɗannan malaman da waɗannan masu shafa labari shuni kawo waɗannan su sun fito da su fa shafa labari ne waɗannan kuma sun sa rigar malanta amma la farqa bainahuma wai aka yaje auren sai da ya gama tara mata hudu shine wannan ta iya kitso wannan ta iya kadi wannan ta iya saka wannan nan da nan sai kudi suka zo ka ji ba sai kissa ce wannan ta tsuniya ce la asla laha min sunna ba daga annabi take ba kaulan wahidan duk wanda ya danganta wannan ga annabi inda kuskure ne sai a ce Allah ya ji kanshi amma bayan bayani ya bayyana gare ka ka bayyana wuta baka tafi dalili saboda manzo Allah yace man ta'ammada alayya kizaban wanda yayi ƙarya da gangan ya danganta gare ni falyatabawwa maq'adahu minan nar man qala alayya ma lam aqul yace falyatabawwa maq'adahu minan nar kaje ka dauki muqaddama ta sahihi muslim da muqaddama ta sahih na ibnu hibban duk za ga waɗannan hadisai dake bayani akan tsoratar da mutane game da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya mun gane wannan ko hasali al-imamu muslim a cikin sahih din shi a cikin wannan muqaddima yace duk wanda ya ruwaito duk wanda ya kawo hadisi da'ifi ma ya gaya mutane yace ba malami bane ka zo ka gaya mutane hadisi da'ifi to shikenan kai ba malami bane a tunda baka iya bambance annabi ya ce ba da kuma ƙarya da aka yi wa annabi wane mutum ada za bu wannan kaidar da ma zuwa zai sun ragu da sai ga an daina hayaniya da yawa a to kowa sai je yo broshi ya nado matata koko akan shi sai zo ya ce shikenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala rasulullahi ya ina ya aka ka tabbata a cikin khutba sai a zo a kawo hadisi ba za a yi takhrijin hadisin ba sai a zo ana ta kawo mutane wa hukiya an ba'd salihina ana san a ji qala allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi kai ko magana ka danganta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ka tabbatar da inda wannan magana ta samu asali mun fahimci wannan ko ka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ai sahabban annabi sun ce kaza wa akan haka littafin nail al-awtar littafi ne sahihi littafi mai nagarta amma yana da hadari daya a wurin dalibai in kafar ka bace zurfiya ilimin hadisi ba kai hankali da littafin nail al-awtar dalili saboda zai zo ya kawo mas'ala sai zo yana danganta mas'aloli zuwa ga sahabbai da tabi'ai ba tare da ya ce a cikin littafi kaza ba misali Imam Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani a cikin Nail al-Awtar mujalladi na farko juz'i na biyu babin da ke magana akan wudu tsora hannu daya akan daya kirji sai gama kawo waɗannan hadisai baki daya sai kawo wasu waɗanda ke ganin cewa za a saki hannu a sallah daga cikin sahabbai sai kawo Abdullahi ibn Zubair cewa yana sakin hannu a sallah ko kuma ya ce a saki hannu a sallah Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani karnin da ya wuce ya rasu bai wuce shekarar shi 200 da rasuwa Abdullahi ibn Zubair yau shekarar shi 1300 da wani abu da rasuwa ya aka ya iya danganta wannan magana gare shi ainal isnad ina isnadin shi ina littafin da ya dauko Imam Malik kuma yace mana al isnadu min ad-dini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi ainihin addini ne ba dan da isnadi ba da wanda yaso ya faɗa abin da yaso idan za ku daure wa mutane gindi akan su rinka kawo irin wannan sahabi kaza ce kaza to a wannan littafi a ina isnadin tsakanin shi da wannan ainihin mai littafin shi wannan sahabin in har za ku daure wa mutane gindi akan haka shikenan mutane za su zo suna danganta karerai kenan ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Iqtiba'us Siratul Mustaqim mukhalafat ashabil jahim yace wajibi ne kamar yadda ake tace maganganun da ake danganta ga Allah da manzon Allah a tabbatar da ingancin su haka maganganun da suka zo daga sahabbai wajibi a tace su don ana bauta Allah da fatawar sahabi to tunda ana bauta Allah da fatawar sahabi dole a tabbatar da cewa wannan fatawar ta tabbata gare shi idan ta tabbata kuma fa sai an bibiye ta daya bayan daya a ga cewa tana da dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba sai a je ta gefe guda misali sayyidina Umar in yazo wankan janaba sai ya wanke cibiyar shi shine asalin wannan karatun da aka karanta a mutane a kasashen mu ga zo wankan janaba kai ta kwakula cibiya waye ce wannan ba annabi yace ba balle Allah madaukakin sarki daga Umar aka samu a ina wannan magana ta zo tana nan a cikin sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi cikin mujalladi na farko cikin babin wankan janaba ta inganta daga sayyidina Umar amma ba ta da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka bi halatta wani ya zo wankan janaba ko wankan haila ko wanka daga cikin wanka na shari'a yace sai ya kwakuli cibiyar shi ba don cikin cibiya ba shi daga wuraren da shari'ar musulunci ta ce a wanke a ƙarƙashin wannan fatawa ne fuqaha al-malikiyya suka gine shine aka ce mustahabbi ne ko wajibi a wanke cibiya din to idan ba a koma an bincike asalin waɗannan abubuwan ba sai ku tabbata Allah ba ƙarshe ku je Allah yake ni ba ku bauta mana ba ban san ku ba daga wani gari kuka zo daga ina kuka zo udkhulun nar ma ad-dakhilina ay لان القائد من لم يعبد الله بما لم يشرع من عبد الله بما لم يشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم انه لم يعبد الله قط دو wanda bai bauta Allah da abin da manzon Allah ya zo da shi ba duk wahalar shi dai bai taba bauta Allah ba ko kwa daya kamar yadda Allah ya ce wa fir'auna fa asa fir'aunur rasula kaima asaita ar-rasula ay rasulaka لانك عبدت الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وشينه سي take cewa ومشطناها ثلاثه قرون وفي روايه نقضناه ثم غسلناه فضفرنا شعرها ثلاثه اثلاث قرنيها وناسيتها تجي سي muka kasafta wannan ainihin gashi na kanta kashi biyu daidai inda kahwanninta suke haka za ka ga mutum kamar yana da kahwanni kusan kai shi haka za ka ga abubuwa guda biyu haka nan daidai dama da hagu iya kuma sai ta zama daga can baya a tsakiya to haka kashi biyu kenan kashi na uku kuma shi kuma daidai ainihin makwankwadarta gashin makwankwadarta wajen goshinta haka sai ka sabta shi tace wa alqainaha khalfaha sannan da muka kitse sai muka ainihin tura muka sa a bayanta haka aka saka ta a cikin likafani faradiyallahu ta'ala anhunna qalat tace wa qala lana sai manzon Allah kuma yace da mu ibda amna bimayaminha tace kuma manzon Allah ya ce mana in kun zo mata wanka ku fara wanke barinta na dama wa mawadhi'il wudu'i min hada gabobin alwalatta haka za a fara din akhrajahu al-bukhari wa al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 3 shafi na 99 da sha zuwa shafi na 104 wa muslimun haka muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 3 shafi na 47 zuwa 48 wa abu dauda da abu dauda as-sajistani ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 2 shafi na 60 zuwa 61 wa an-nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 266 zuwa 267 wa Tirmidhi wa Tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 130 zuwa 131 wa Ibn Majah ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 445 wa Ibn Jarud a cikin littafin shi mai suna Muntaka al-Muntaka ba Muntaka al-Akhbar matanin Nail al-Awtar ba a wannan Ibn Jarud yana sama karini ne na su Ibn Majah da makamantansu yana sama wannan mai muntakal akhbar wanda shaukani yayin sharhin shi akai ya sa mai Nail al-Awtar kakan Ibn Taymiyyah ne wannan ya rayu kamar shekaru 700 da suka wuce amma wannan Ibn Jarud yanzu ya kai kamar shekara 1100 da rasuwa a cikin littafin shi al-Muntaka a cikin mujallad a cikin shafi na 258 zuwa 259 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na 5 shafi na 84 zuwa 85 da kuma lambar hadisi na 476 da kuma ainihin lambar hadisi na 408 wannan shine takhrijin wannan hadisi da Ash-Shaykh al-Albani sai Ash-Shaykh al-Albani ya ce wa qala Tirmidhi to kaji fa'idar sunan Tirmidhi kenan kuskure ne da ake cewa Tirmidhi sahihu Tirmidhi Tirmidhi ba sahihu Tirmidhi bane ko kace sunanu Tirmidhi ko kace al-Jami'u Tirmidhi amma ba sahihu Tirmidhi bane saboda a cikin sunan Tirmidhi akwai hadisai da'ifai akwai hadisai mawdu'ai ma a cikin shi saboda haka ba a ce mishi sahih to fa'idar shi sunanu Tirmidhi idan ya kawo hadisi shi Tirmidhi yakan yi takhrijin shi ko yayi da kanshi yace wannan hadisi ya inganta hadisi ne mai kyau mai inganci ko kuma ya dauko takhrijin da daya daga cikin malaman shi kamar Bukhari yace sa'altu Muhammad ibn Isma'il an hadisi fulan fa qala innahu hadithun hasan aw hadithun sahih na tambaye Muhammad ibn Isma'il game da hadisi kaza Bukhari yace wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba anan nake son tsaya in jawo hankalin mutane game da wata magana dake cikin blogul maram wadannan littattafai blogul maram riyadu salihin ku basu malaman hadisi su karantar da su ku kuje ku zauna ku rinka kasa yalo da atarugu yafi muku in ba haka ba za ku zo ku karantar da mutane ƙarya ku je ku shiga wuta fa blogul maram ya fi karfin karantarwa jigari sai ka zama kafa ka tai zulfi a cikin ilmi na musalal hadisi a cikin blogul maram babin abubuwan dake warware alwala الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني يا كاو حديث شيوا عائشه تبا ده labarin cewa annabi in yi alwalaya kan sunbanci wata mata cikin matan shi sai tirmidhi yace wannan hadisi dha'ifi ma'ana wannan hadisi dha'ifi ne to shikenan in kace ai sunbantar mace ko rungumar mace baya kariya alwala ko an ji dadi ko ba ji dadi ba wannan ita ce sahihiyar magana a cikin sunna tun daga shi annabi yayi sai kaji ya ce ai an ce hadisin bai inganta ba a kai ne da kake muqallidi a hadisin ka kasa gane bai inganta ba amma malaman hadisi sun san ya inganta al-imam at-tirmidhi ya tambayi imam al-bukhari ne game da wannan isnadin da ya jawo mai sai ya ce mishi wannan isnadin bai inganta ba amma hadisin asalin shi ya inganta saboda ya zo ta wasu hanyoyi to shi yasa al-hafiz al-iraqi a cikin alfiyar shi ta ilmi na mustalah hadisi yace bai halatta gare ka ba kai gaggawa cewa wannan hadisi bai inganta ba saboda ka samu isnadi kwaya daya sai dai in zaka hukunta isnadin shi kace hadha isnadun dha'ifun wannan isnadi mai rauni ne to wannan kam amma hadisin sai ka gama kuro isnadan shi gaba ɗaya sannan zaka iya hukunci akan shi dan haka akwai bambanci tsakanin hadha sanadun dha'if da hadha hadithun dha'if in aka ce hadha sanadun dha'if بالنسبه لهذا السند فهو ضعيف wannan isnadin ya zama mai rauni to amma ta iya yiwa asalin hadisin ya inganta saboda me ya zo ta wasu hanyoyi daban to abin da ya faru ga wannan hadisi kenan ya zo ta wasu hanyoyi daban waɗanda sun inganta kaje ka dauki sharhin Tirmidhi na Muhammad al-Mubarak Furi da kuma ta'liqin Tirmidhi na Al-Sheikh Al-Allama Ahmad Shakir Al-Misri za ka ga cikakken bayani dangane da cewa wannan hadisi ya inganta dan me ya zo ta hanyoyi masu yawa wannan hanya da Bukhari ya hukunta ta wadda Tirmidhi ya tambaye shi ita ce bata inganta ba amma wasu hanyoyi sun inganta to Tirmidhi in yazo ya kan hukunta hadisi da kanshi ko ya dauko magana daga malamai kamar Bukhari din sai ya bayani to karshe kuma ya kan fitar da fiqhu dake cikin hadisin ya fadi matsayin malaman musulunci waɗanda suka bi wannan hadisi da waɗanda ba su dauki fatawa wannan hadisi ba sa'annan kuma lokacin yace kamar wane ya buga misalin su yace duk sun dauki wannan hadisi suna aiki da shi mun fahimta ko to shine anan Al-Sheikh Al-Albani ya dauko daga cikin as-Sunan at-Tirmidhi yace wa qala at-Tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau mai inganci to me yasa Al-Sheikh Al-Albani yayi haka ga wannan hadisi ya zo a cikin Bukhari to saboda ka'ida ce a gurin malaman hadisi idan ka zo zaka inganta hadisi idan da wani malami da ya gabace ka wanda ya taba inganta shi sai ka jawo magana shi sai ka nuna cewa wani ma ya taba inganta hadisin to sannan bayan ka kawo maganar malamin in ka yadda da ita ko kai shiru ko kuma ka ce haka abin yake idan baka yadda ba sai ka ce wannan ingantawa da yawa hadisin ba haka yake ba saboda kaza haka ake yin abin a ilimi to yanzu jama'a koda iya karatun da muka yi yau waɗannan ka'idojin da zaka bi ka zama malamin hadisi ko ka zama malami mai wa'azin juma'a dan Allah kowa zai iya zama malamin hadisi kenan kowa zai iya zama malamin juma'a kenan to dan menene za ku ci amanan mutane ku bar mutane suna ta bauta Allah da karerai shine Tirmidhi yace hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau mai inganci wal amalu ala hadha inda ahli alilmi malamai suna aiki da wannan hadisi duk abin da yazo cikin wannan hadisi malaman musulunci sun tafi akan aiki da shi sai Al-Sheikh Al-Albani zai nuna maka kwarewa da zurfi da yayi a cikin wannan ilimi tattaro riwayoyin da yayi to yanzu sai ya ce war riwayatu thaniya lil Bukhari wan Nasa'i riwaya ta biyu din nan to riwaya Bukhari ce da Nasa'i wacce ce riwaya ta biyu ita ce wanda yace wa fi riwayatin naqadnahu thumma ghasalnahu ita ce riwaya ta biyu da yace wa fi riwayatin gaba ɗayan hadisin shine riwaya farko, wannan kuma da aka cewaye da kausi mai doro ita ce riwaya ta biyu. Yace to wannan lafazin an samu shi daga Bukhari ne da Nasa'i. Wa ziyadatul ula li muslimin, ƙari na farko kuma da aka samu a cikin hadisin Muslim ya yoci shi wannan ƙarin. Wanne ne ƙarin? Shine da yace Zainab din nan, da ya faɗi sunan Zainab din gashi nan a cikin kausi mai kwana sama da ƙasa, shine abin da yake nufi da ziyada. والثانيه له والبخاري وابي داود والنسائي. sai ya sake cewa ƙari na biyu din nan kuma, wanne ne ƙari na biyu? da yace au sab'an din nan, wannan ƙarin kuma shi Imam Muslim ya yi wannan ƙarin da Bukhari da Abi Dauda da Nasa'i. wasalisa lin Nasa'i, ƙari na uku kuma shine wanne? qalat qultu witran, qala na'am, shine ainihin ziyada ta uku. yace wannan ziyada kuma al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito ta, walishaykhaini ma'anaha, Bukhari da Muslim sun ruwaito irin ma'anarta amma ba lafazin ɗaya ba. warabi'a, ziyada ta hudu ita ce wacce? ita ce inda yake cewa ta'ani izarahu, ita kuma wannan ziyada lil Bukhari wa Abi Dauda, Bukhari da Abu Dauda suka ainihin yi wannan ƙari. wal khamisa lahu, ziyada ta biyar din ita ma ta Abu Dauda ce. to wacce ce ziyada ta biyar din? ita ce da tace qalat wa mashafnaha salasata quruni, sai kuma yace wal khamisa lahu wa li muslimin wa an-nasa'i wa ibn maja wa ahmad, qali na biyar din wanda muka fadi a shi Abu Dauda yayi shi, don kaga yace lil Bukhari wa Abi Dauda ko, to sai yace wal khamisa lahu. to wannan hakuri din zamiri ne wanda zai koma ila aqrabil ismi, sai koma zuwa ga Abi Dauda. ziyada ta biyar din Abu Dauda yayyota da Muslim da Nasa'i da Ibn Majah da al-Imam Ahmad. wasadisa li shaykhaini wa Ahmad, ziyada ta shida ita ce inda ainihin yake cewa fadaffarna sha'araha salasata aslatin qarnaiha wa nasiyataha, wannan ainihin ƙarin an samu ta ne cikin riwayar Bukhari da Muslim da Ahmad. wasabi'a lil Bukhari wa Abi Dauda wa Nasa'i wa Ahmad, ziyada ta shida din nan Bukhari da Abi Dauda da Nasa'i da Ahmad suka yota. wacce ce? ita ce inda ainihin take cewa wa alqainaha khalfaha, ita ce ta bakwai. mun gane wannan ko? sai ce wal akhiratu li jami'ihim, ziyada ta karshe kuma dukkan malaman da kaji mun fadi din nan sun yota. ita ce wacce? qalat wa qala lana ibda'ana bi mayaminha wa mawadhi'il wudu'i minha. ko mun fahimta? to littafin Nasiruddin al-Albani kenan, aje kai karatu, ba haka ba al'amarin ya fi karfin ka, sai dai ka mutu da bakin ciki, don yanzu in dai za ka karatu kana karantawa sai ka ji an ce hadhal hadith dha'ifun dha'afahu ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, ko ka ji an ce hadhal hadith sahihun sahahu ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. mun gane ko? kamar yadda ainihin mutanen Makka suka yi wa Annabi jayayya, sai Allah ya goranta musu da cewa oho, dan kun wa Annabi jayayya ba mamaki, dama ku jahilai ne, amma waɗanda suke da ilimi sun san manzon Allah wannan alqur'ani munazzalun, an saukar da shi ne daga wurin ubangijinka. to shi yasa ku jahilai ne, ko kun ce ana ce muku jahilai, dama jahilan ne kuma an ce muku. mun fahimta ko? dama jahilan ne kuma an faɗa. to kasancewa ku jahilai, abinda yasa jahilcin ku ya bayyana kuma ake cewa ku jahilan ne, ya zama bai ma kamata a kira ku da sunan ku ba, sai a ce jahilai, saboda kuna faɗa da matsalar ilimi. kamar yadda Allah maɗaukakin sarki lokacin da ainihin mutanen Makka suka ce ba za su yi imani da Annabi ba, sai sun ga Allah ƙarara, sai Allah ya ce haka ne al'amarin yake. haka ma kazalika qalal ladina la ya'lamuna, waɗanda suke jahilai ba su san ilimi ba, su ma na da zamanin Annabi Musa da sauran zamuna kenan, su ma haka suka faɗi, misla qaulihim, irin magana waɗannan jahilan. to dan kai jahili ne, dan kungiya ko dariƙa ko mazhaba ko mutan anguwa sun dauko ka sun ce kai ne malami, don ka dauki littafin Albani ka ce za ka yi naqadi, baka isa ma ai maka raddi ba, saboda wannan naqadin da kake dan da Hausa ne, da za a ce a zo ai da Larabci baka iyawa. ato mutumin da ba yana da awar malanta ba zai iya za ka yi wa mutum raddi, mutumin da shi ba Balarabe ba ne ya rubutu da Larabci, kai ba za ka iya mishin raddi da Larabci ba, ashe ƙaryar ilimi kake yi. saboda haka littafin Ash-Sheikh Nasiruddin al-Albani, in dai baka kaunarsa sai dai ka mutu. yanzu ma an ɗauki shawara akan duk wani littafi na Nasiruddin al-Albani, in Allah ya so waɗannan ƙananan littafai duk sai an fassare shi da Hausa baki ɗaya, kamar yadda aka kawo Bahaushe bala'i da masifa da jaraba ya karbi Tijjaniya da Qadiriyya da Shi'a sai an danno mishi sunnan Annabi ya karba in Allah ya so. Mutane suka iya karban maganganun banza da nawofi waɗanda suka zo cikin littafan ƴan Qadiriyya da ƴan Tijjaniya da ƴan Shi'a, balle wannan da za a ce gashi daga Annabi? Ai wannan yafi saukin dauka da wuri. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan a takaitawa kenan, anan zamu tsaya sai dai zan yi bayani akan yaya ake wa mamaci wanka din a aikace. Idan za a yi wa mamaci wanka, kamar yadda zamu zo mu ji ana son a samu mutane waɗanda sun fahimci addinin musulunci, waɗanda sun san sunna wajen wanka, sunna kuma ta Annabi, sahihiya ba hadisan ƙarya ba ba'ifai. A sahihan hadisai suka karanta suka san sunnan wanka din, sai a zo a same su mutane masu hankali masu natsuwa, a samu wani keɓantaccen ɗaki duk wanda ba a da buƙatar shi a wurin ya fita, sai a zo a cire kayan wannan mamaci gaba ɗayan shi, sai a bar shi da gyauto ko kuma gajeren wando, sai ainihin samu wani safa ta hannu haka ko a sa wani yadi, wani daga cikinsu ya sa hannun shi na hagu ana zuba mishi ruwa yana cuccuɗa al'auran wannan mamaci ya mishi tsarki. Bayan ya yi wa wannan mamaci tsarki, sai kuma a samu wani ainihin yadi haka mai laushi, sai a lullube mamacin haka ana zuba ruwa a jikin shi ainihin ana wanwankewa kamar yadda ainihin kasan ake wankan janaba. Bayan an yi mishi alwala, bayan ainihin an tsefe kai, an ainihin taje, to sai a zo sai a yi mishi ainihin wanka din, a fara da kan shi a cuccuɗa kan shi sau uku, a zo ana zuba ruwa a jikin shi. Bayan an shimfiɗa wani kyalle haka mai laushi a jikin ana zuba ruwa, ana bi ana tittirzawa haka. Haka za mu samu a Sheikh Nasiruddin Al-Albani zai sifanta mana mako ko kuma gobe insha Allah. To wasu malamai kuma suna ganin cewa ai in dai aka rufe al'auran shi a iya barin sauran jikin shi haka tsirara, ana bi ana cuccuɗawa haka, tunda maza ne suke ainihin yi mishi wankan wannan al'aura tashi da za su gani kamar sauran jikin shi banda abin da ya shafi azzakarin shi da sauran wuraren abin nan al'auran shi mai girma din, aka ce babu komai akan haka tun da larura ce ta sa. Sai a ainihin wanke kan shi sau uku, a wanke ɓarin shi na dama, a zo kuma ainihin a wanke ɓarin shi na hagu. Bayan an yi mishi alwala, a bi a cuccuɗe jikin shi gaba ɗaya da wannan wanka na farko, ƙarshe sai a wanke ƙafar shi. Idan aka yi wannan an yi mishi wanka na farko, wanka na biyu shine kamar yadda na sifanta, a sa sabulu a wanke jikin shi fes, duk wata dauɗa a tabbatar da an fitar da ita, a wanke shi fes ya fita, an yi wanka na biyu kenan. Sai a samu kuma ainihin ruwa na uku, a zuba turare ko kafur a ciki shine ya fi, sai a zo kuma sai a rinka cuccuɗa kamar yadda aka yi mishi wanka ɗin nan, ana shashare tsara sai akai biyar, yadda kaji haka din nan haka za a maimaita, da na wanke shi da sabulu din, da kuma na wanke shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, da kuma na wanke shi da ruwan turare din. Na ruwan turare din dai da'iman shine zai zama a ƙarshe, na ruwan sabulu din a tsakiya, na ruwa mai tsarki mai tsarkakewa a farko. Mun fahimci wannan ko?